grande superdade, e por um sentido conformado, quando se a margem era o bem da terra, e a luta de uma luta imanável, a nexo a luta imanevas, para um sentido com pouca patente. Quando se a margem era o bem da terra, e o perigo do país, e o arquiteto de uma luta de líderes, e o mar e o ardente,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أقوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo da ke nan kofar Kaura a cikin garin Katsina, a wannan yammaci na talata daren Laraba. Yau muna 10 ga watan Jumadal Ula, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 11 miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Shakirin, wallafar al-Imam al-Allama Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi a jerin darussan mu, wannan shine na 343. Malam idan ba a manta ba yana cikin bayanin rabe-raben hakuri, idan aka yi lura da abinda yake da alaka da shi, wato hakuri akan menene, da ya gaya mana cewa hakuri in aka lubi abinda ake yin hakurin a kansa iri uku ne: akwai hakuri akan bin umarnin Allah, akwai kuma hakuri akan kaucewa hanin Allah, akwai kuma hakuri akan kaddara mara daɗi da take samun mutum. Waɗannan su ne nau'ukan hakuri idan aka lura da dalilin da yake sa a yi shi, ko dai a yi shi wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da zartar da umarninsa, ko a yi hakuri wajen barin abin da Allah ya hana, ko kuma mutum ya yi hakuri bisa kaddarar da Allah ya rubuta masa. To, cikin bayanin waɗannan abubuwa guda uku yake cewa Al-Qur'ani ya ƙunshi bayanin waɗannan abubuwa guda uku da kuma kiran mutane da jan hankalinsu a kansu. Daga ciki akwai ayar da ya kawo, ayar da take cikin suratul Ra'd: innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq والذين يسلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. تشكين فسر وانا آير إن الله سبحانه وتعالى يكي sifanta masu hankali waɗanda su ne har kullum suke sauraron wa'azi su yi aiki da shi. Ya ce su ne waɗanda suke cika alkawarin Allah, wato alkawarin da suka yi tsakaninsu da Allah, ba sa warware alkawari. Su ne waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni a sadar da shi, suke jin tsoron Ubangijinsu, kuma suke jin tsoron mummunan hisabi. Su ne waɗanda suka yi haƙuri dan neman yardar Ubangijinsu, kuma suka tsayar da sallah, suka ciyar daga abin da muka azurta su a ɓoye ko kuma a ɓoye ko a sarari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, suke tunkuɗa mummuna da kyakkyawa. Ula'ika lahum uqbad dar, wannan suna da kyakkyawan gida na ƙarshe shine aljanna. To, wajen bayanin wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusala, masu hankali su ne waɗanda suke sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi. Ya ambaci cewa suna sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi a tsakaninsu da Ubangijinsu, wajen yin imani da shi da yin imani da manzansa, da gaskata manzansa, da gaskata hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kowane abu, da yarda da sallamawa ga hukuncin Allah, waɗanda suke gabatar da san Allah da manzansa akan kowane irin abu da suke so. Suna gabatar da san Allah akan kawunansu, akan ‘ya’yansu ko iyayensu, da ma mutane baki ɗaya. Sannan kuma ya ce su ne waɗanda suke sadar da zumuncin da ke tsakaninsu, ko kuma haƙƙin da ke tsakaninsu da iyayensu da danginsu na kusa, ta hanyar kyautata musu da yi musu zumunci. Sannan suke sadar da abin da yake tsakaninsu da matansu, wato na haƙoƙin da suke kansu suna saukewa dangane da matansu, suna musu kyakkyawan mu'amala. To, shi ne ya ce وأمر أن نسل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن. الله يأمرني دچيوا الله ياي أمرني دچيوا مسادد دا أبن دكي تكانم ودا ما تمنا أولي تهجر تأيوا دا كلا دا حقوق إنسو ومعاشرتهن بالمعروف دا يمسو ككاور مؤاملة كما يدى الله يقول وعاشروهن بالمعروف كي يمسو مؤاملة ميكو ومتان دا سكي دا هنكلي ولا دا سكي دوكا ومأزي دا تناتر ودى الله يكي مسو سوري ودى دا سكي كلا دا حكين دا كي تكانن سدا ما تنسو سنا يمسك كاور مؤاملة كمريان دا الله يؤمرني إتي أي كاور مؤاملة جماعتا سنا وأن سل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما نأكل ونكسوهم مما نلبس ولا نكلفهم فوق طاقتهم سنا سونا سكي سادد دا أبن دا كي تكانن سو نحقوكي دا تكانن واتو باين سو دا سكي كركشن سو suna ciyar da su daga abin da suka ci suna tufatar da su daga abin da suka sanya na tufafi ba kuma sa dora musu aikin da yafi karfin su wanda wannan shi ma yana daga cikin sadar da abin da Allah ya umarni a sadar domin Allah ya umarni da a kyautatawa waɗanda ake tare da su koda kuwa bayi ne waɗanda suke a wancan lokacin mutun zai saye su ne da kudin sa maza ko mata wadanda za su zama tamkar kadararsa wanda Allah yake cewa ba malakat aymanuhum su ne wanda hannayensu suka mallaka wato abin da ya zama mallakin sa yana sarrafa shi kamar yadda yake sarrafa duk wata dukiyar sa amma kasancewar sa dan adam ne yana tattare da darajar da dan adam yake da ita koda kuwa wani yayi ya sa ya zama tubawa a karkashin wani amma yana dan a mutum kuma karamarsa da darajarsa ta mutuntaka tana nan wannan wani abu ne da musulunci yayi zarra da shi tuntuntuni duk da cewa musulunci ba shine addinin da yazo da bautar da dan adam ba amma an samu wato al'ummu daban-daban ba wai al'ummar larabawa kadai ba duka al'ummu a baya can suna bautar da mutane sukan kama abokan hamayya wajen yaki kuma su mai da su bayi haka abin ya kasance har a cikin larabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin su saboda haka wannan tsarin bauta yana nan tattare da su to musulunci sai yazo da yanayi na ya kyautata ma waɗanda aka sa aka suka kasance bayi kuma yazo da yanayi na a yanta su su zama yaya saboda haka shari'un musulunci daban-daban suka zo da tsarin cewa in kai abu kaza daga cikin abin da zaka yi na kafara zaka yanta bawa ko baiwa ba dan wani abu ba saboda yin hakan zai taimaka wajen raguwar bayi din ya zanto musulunci ya ambaci lada mai yawa ga wanda zai yanta bawansa saboda a rage wannan yanayi na bauta wanda duniya a wancan lokacin take tinkaho da shi musulunci yazo da yanayin da zai rage bayi to cikin irin abin da musulunci yazo na tsare-tsare wanda zai sassautawa waɗannan mutane da suka samu kansu a halin bauta akwai kyautatawa akwai kyautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin Abu Dharr ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyalbashu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayinku ƴan uwanku ne bayinku da suke a hannunku annabi ya ce ƴan uwanku ne Allah ne ya sanya su karkashin ikonku karkashin ikonku yace to wanda duk dan uwansa yake a karkashin sa yace to ya ciyar da shi daga abin da yake ci ya tufatar da shi daga irin tufar da ya sa kada kuma ku dora musu abin da ba za su iya ba ko abin da yafi karfin su idan kuma kun dora musu wani aiki to ku taimaka musu kaga irin wannan koyarwa da irin wannan ladabi da tarbiya da musulunci ya bawa ƴaƴansa babu wata al'umma da aka samu tana da wannan ka tuna yadda tsarin bauta ya kasance da ƴan mulkin mallaka suka riƙa yi wa baƙaƙen fata a Afirka aka riƙa kwasassu dabbobi sun fi su daraja, domin duk wanda zai dauko dabbobinsa ba zai so a ce dabbarsa ta mutu ba, zai yadda zai iya kawo ta inda yake bukata cikin salama. Amma wancan lokaci haka ake kwasar dan adam bakar fata saboda a kai su kasashen yamma da kasar America saboda su yi bauta a can. Za a kwashe su cikin wani yanayi mummuna, za a bar su cikin kwana da kwanaki ba ci ba sha, waɗanda ma aka ga ba su da lafiya za a jefa su cikin teku kifi ya cinye su. To haka nan kuma inda za su je can ma haka za a yi ta gana musu azaba iri-iri, ana sa su suna ayyuka masu wahala wanda bai dace a ce an sanya ɗan adam irin wannan aiki ba. Ba babu duba musulunci sama da shekara 1000 yana tarbiyantar da ‘ya’yansa cewa su kyautata ba waɗanda suke ƙarƙashinsu, har ma annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan ya mayar da bawan mutum a matsayin ɗan uwansa don ya ji cewa wannan ɗan uwansa ne. Za ka yarda ka yi wa ɗan uwanka irin wannan mu’amala mummuna ba za ka so ba, to ka sani wannan bawan da yake ƙarƙashinka ɗan uwanka ne. Haka annabi ya ce, ikhwanukum khawalukum, waɗannan masu yi muku hidima da suke tare da ku ‘yan uwanku ne. Sai ya ce, faman kana akhuhu tahta yadihi, wanda duk dan ya sa maka ji ka ji a ranka cewa wanda kake tare da shi din nan kake sa shi aikace-aikace ɗan uwanka ne, ka ɗauke shi a matsayin ɗan uwanka. To idan har ɗan uwanka ne, babu shakka ba za ka so ka gan shi a wulaƙance ba, ba za ka so ka gan shi cikin wani mummunan yanayi ba, ballantana ka ɗora masa wani aiki da ka san ya fi ƙarfinsa. Annabi ya ce, to duk wanda ɗan uwansa yake ƙarƙashinsa, kaga anan annabi bai kira shi bawa ba, bai ce wanda bawansa yake ƙarƙashinsa ba, sai ya ce faman kana akhuhu tahta yadi, wanda ɗan uwansa yake ƙarƙashinsa, to ya ciyar da shi daga abin da yake ci, ya tufatar da shi daga tufar da ya sa, sannan kada ya ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa, in kuma har ya sa shi wani aiki to ya taimaka masa. Babu shakka in ba a musulunci ba babu inda za ka samu irin wannan tarbiyar da irin wannan ladabin da irin wannan koyarwar. Musulunci kaɗai shi ya zo da irin wannan. Idan wannan ita ce mu’amalar da aka umarce ka ka mu’amalanci wanda yake bawanka, wanda bawa tamkar kadara yake, yadda dokinka yake da ainihin raƙuminka, haka shi ma bawanka yake kadararka ce. A wancan lokaci za ka sayar da shi, kuma duk abin da zai mallaka mallakinka ne. Amma ka duba yadda musulunci ya juya abin, ya mai da shi ɗan uwanka, sannan kuma ya umarce ka ka ciyar da shi daga abinci mai kyau kamar yadda kake cin abinci mai kyau, ka ba shi sutura mai kyau ya saka kamar yadda kai ma kake son ka sa sutura mai kyau, sannan kada ka ɗora masa aikin da ya fi ƙarfinsa. To idan wannan ya zanto dangane da bawa wanda yake da irin waccan yanayi, to ina ga wanda yake ma’aikaci ne a ƙarƙashinka, ma’aikaci ne ka ɗauka, yana maka gadi ko yana maka shara ko yana maka wani aiki da ka sa shi, to babu shakka wannan shi ya fi cancanta da kai masa kyakkyawar mu’amala. Kada kai masa mu’amala ta wulaƙanci, kada ka dinga hantararsa kana kyararsa ko kana zaginsa, kana cin mutuncinsa a gaban mutane saboda yana ƙarƙashinka, saboda kai ne a sama da shi kuma yana da buƙatar zama tare da kai saboda ya samu abin da zai ci ya sha ya ciyar da wanda suke tare da shi. Kada ka yi amfani da wannan damar ka ci zarafinsa, babu shakka in ka yi haka zuciyarka ta yi nisa da ruhin musulunci. Ruhin musulunci bai koyar ka da kai wannan ba dangane da bawanka ma, ballantana wanda ba bawanka ba ne, yau in ya ce ya ajiye aiki ba yadda ka iya da shi, ba ka da iko ka tirsasa shi, saɓanin bawa. To bawa ma an ce ka kyautata masa ta hanyar ci da sha da sutura, ce ka kyautata masa wajen mu’amalar ka da shi, kada ka ɗora masa abin da ka san ya fi ƙarfinsa, kuma duk sanda ka sa shi wani abu yana buƙatar taimako ka taimaka masa. Babu shakka wanda yake ƙarƙashinmu yana aiki a ƙarƙashinmu, kasancewarsa yana da buƙatar mu ta sa ya zo gurinmu yana aiki, muna jin sama muke da shi, to baya halatta yi masa mu’amalar da babu insaniya a cikinta, mu’amalar da babu mutuntaka a cikinta. Mu riƙa gaya masa duk maganar da ta zo bakinmu don mu ɓata masa, mu riƙa kuza masa zagi, ko ma wani lokaci mu ce za mu dake shi, ko mu rike masa haƙƙin sa yayin da yake cikin tsananin bukata ko mu wulakanta shi mu hana shi ya saki ya ci abinci lokacin da ya kamata ya ci ko kuma ya gaji mu hana shi ya huta idan yana bukatar hutu idan muka yi wannan babu shakka mun yi nesa da koyarwar musulunci to wannan duk yana daga cikin abin da Allah ya umarni a sadar da shi kuma yana daga cikin sifofi da Allah subhanahu wataala ya sifanta masu hankali waɗanda suke jin wa'azi su yi aiki da shi sannan malam ya ce wa annasila ma bainana wa bainal jari alqaribi wal ba'idi bi mura'ati haqqihi wa hifdhihi fi nafsihi wa malihi wa ahlihi bima nahfazu bihi nufusana wa ahlina wa amwalana sannan musadar da abin da yake tsakanin mu da makoci na kusa ko makoci na nesa ta hanyar kula da haƙƙin sa da kiyaye da kiyaye da kula da shi a karan kansa da wato rayuwarsa da dukiyarsa da iyalansa da abinda za mu tsare rayuwar mu da iyalan mu da dukiyar mu da shi wato Allah subhanahu wataala har ila yau da yace wallazina yasluna ma amara Allah bihi an yusala masu sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi wannan ya kunshi sadar da haƙƙin da yake tsakaninka da makocinka makocin da yake na kusa wanda yake da kusanci da kai shi ne aljari zil qurba makocin da yake kusanci da kai da makocin da yake ba shi da kusancin jini da kai amma dai kuma makocinka ne Allah ya umarni da a kyautata masa ta hanyar kula da haƙƙinsa kada a rika yin abin da zai cunkura masa abin da zai bata masa abin da zai sa shi cikin damuwa a kula da abin da zai kiyaye masa rayuwarsa kiyaye masa haƙƙinsa na rayuwa ya kiyaye masa dukiyarsa da iyalansa kamar yadda mutum yake kiyaye dukiyarsa rayuwarsa da dukiyarsa da iyalansa Allah subhanahu wata'ala ya zana ya hada haƙƙin makoci da haƙƙin iyaye guri guda cewa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsanan wa bi dhul qurba wal yatama wal masakin wal jari dhul qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibn as sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa abudullaha ku bauta wa Allah wa la tushriku bihi shay'an kakku hada wani abu tare da shi kakku hada wani abu tare da bauta Allah wa bil walidaini ihsanan kuma ku kyautata wa iyaye biyu wa da uba sai ya ce wa bi dhul qurba wa bil walidaini ihsanan ku kyautata wa iyaye wa bi dhul qurba wal yatama wal masakin ku kyautata wa makusanta dangin ku makusanta ku kyautata wa marayu ku kyautata wa mabukata ta hanyar taimaka musu da abin da suke bukata gurgurdan ikon ku sai ce wal jari dhul qurba wal jari al junubi wal jari dhul qurba da ainihin makoci wanda yake ma abocin kusanci wato makoci kuma makusancinka dan uwanka yana da haƙƙi guda biyu akan ka haƙƙin kasancewarsa makocinka kuma da haƙƙin kasancewarsa dan uwa na jini tare da kai ka kyautata masa ka bashi haƙƙinsa wal jari al junubi da ainihin makoci wanda yake na nesa wanda babu dangantakar jini tsakaninku amma akwai dangantakar makotaka da ta hada ku to ka kiyaye masa haƙƙinsa wasahibi bil janbi da abokinka da yake tare da kai sawa'un kun hadu ne a kasuwa wanda yake tare da kai a kasuwa kuna harkar kasuwanci da shi ko ko wanda yake tare da kai a halin tafiya kuka hadu tafiya ta kama kuka hadu da shi kuka zauna guri guda akwai bukatar ka kyautata masa wa ibn as-sabili da matafi wanda guzurinsa yanke masa yana bukatar taimaka masa domin ya isa gurin da ya nufa shi ma a taimaka masa da abin da zai taimake shi ya kai shi inda yake bukata wa ma malakat aymanukum da abin da hannayenku suka mallaka na bayi su ma ku kyautata musu lalle Allah baya san dukkan wani wanda yake mai takama kuma mai fariya Allah baya san sa to kaga wannan Allah subhanahu wataala anan ya hada haƙƙin sa da haƙƙin iyaye da haƙƙin waɗannan da ya ambata daga ciki akwai makota makocin nan dan uwanka ne na kusa ko kuma ku da uwantaka ta jini tsakaninka da shi amma uwantaka ta hada ku annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayawrithu jibrilu bai gushe bai yana tamin wasiya dangane da haƙƙin makoci yana tanana tamin kula da haƙƙin makoci har sai da nayi tsammanin ma zai ce yana da gado na babu shakka wanda yana nuna karfin wato haƙƙin da makoci yake da shi akan makoci ka ji cewa kana da makoci akwai haƙƙin sa akan ka shi ma ya rika jin kai makocin sa ne akwai haƙƙin ka akan sa to wannan shine abin da musulunci ya koyar kada ya zanto makoci yana dardar da makocin sa kai ya cutar da shi kai ya cutar da shi ta hanyar mu'amala da magana ko ya cutar da shi ta hanyar mu'amala a aikace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qila man ya rasulullah qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqa wallahi bai zama mu'mini ba bai yi imani ba bai yi imani ba har sau uku sahabbai suka ce wane ne wanda ya rasulullah yace duk wanda makocinsa bai amince wa sharrinsa ba wato yana cikin fargaba da tsoro cewa zai yi abin da zai cutar da shi babu shakka wannan yana nuna girman haƙƙin da yake tsakanin makoci da dan uwansa makoci saka kuma kula da wannan haƙƙin yana daga cikin siffofin mutane masu hankali a gurin Allah waɗanda yace su ne suke wa'azantuwa yayin da ake musu wa'azi wanda sila ma bainana wa bainar rafiqi fi safari wal hadari sannan musadar da zumuncin da yake tsakaninmu da abokin tafiya ko kuma abokin zaman gida abokin tafiya wanda muka ambata wanda Allah subhanahu wataala ya ambata wasahibi bil jambi sahibi bil jambi shine abokin da yake tare da kai ko dai a zaman gida ko kuma a halin tafiya wani abu ya hada kuna yi tare to wannan akwai haƙƙin juna a tsakaninku ku kiyaye haƙƙin da ke tsakaninku wannan in ba a musulunci ba babu inda zaka samu wannan almadaniyatul haditha wannan ci gaban banzan da zamani ya zo da shi yana raba tsakanin waɗannan haƙoƙi zai zanto makoci da makoci ba ruwan wani da wani kowa tashi ta fishe shi ko gaisuwa ma sai kaga an haɗu ba tare da ana yi ba wasu saboda tsananin boko wasu kuma saboda sun zauna ƙasashen turai haka turawa suke yi bature da bature dan suna makotaka ko za su shekara 30 ba wanda ya damu da wani wannan bai san sunan wani makocinsa ba shi ma bai san sunan shi ba bai san daga ina yake ba shi ma bai san daga ina yake ba wace sana'a yake bai sani ba shi ma bai san tashi ba ba abinda yake hada su ba abinda yake hada su shine kafar bene kawai wanda ya takala ya hawo shi ma wanda ya takala ya hawo wannan ita ce kadai take hada su ko korido amma in ba wannan ba to ba ruwan kowa da kowa saboda haka ɗaya zai iya mutuwa ɗayan bai san ma ya mutu ba zai yi rashin lafiya bai san ma ya rashin lafiya ba daman can ba masallaci ake haɗuwa a sallah ba ballantana ya ce baya ganin shi a masallaci coci ce kuma sun daina zuwa cocin ma duka su limaman coci ɗin da sayarwa suke ta yi ba ciniki saboda haka babu wani abu da zai haɗa su filin bal ne kowa kawai dan bal yake kallo ba ruwan shi da waye kusa da shi harkar bal ce kawai ta kai shi ya kalla an ci ko an ci su ya yi farin ciki ko bakin ciki shi ke nan ya dawo gida saboda haka wata rayuwa ce ta banza ko a hanya ka ɓace ba ka isa ka tambayi wanda ka gani a hanya ina ne hanya ba sai ka tambaye shi zai iya kai kamar ƙara cewa ka shiga abin nan ɗinsa wanda me ya haɗa ka da shi hadda za ka yi masa tambaya an ce wani ya shiga sun shiga wajen abin nan shan lemo daga wani ya zauna kusa da shi bayan an gama shan lemo wanda ta zo za a karɓi kuɗi sai ce a haɗa da na wannan nan da na rigima ta kauri idan ruwanka da ni za ka ce a haɗa da nawa me ya haɗo mu da kai to irin wannan rayuwar ita ce wasu suka je suka kwaho ko suke gani shikenan suka ɗauka muka ba ruwan kowa da kowa da musulunci ko ba haka ya tsara mana ba musulunci addini ne in wantaka namal mu'minuna ikhwa Allah ce mu'minai yan uwa ne na juna Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ce al mu'minu akhul mu'min والمسلم أخو المسلم مسلمي دان uwan musulmi ne saboda haka akwai haƙƙin musulunci akwai haƙƙin ƙuntaka ta musulunci a kansa in yayi rashin lafiya ya dubo shi in ya rasu ya je jana'izarsa ayi jana'izarsa da shi idan yayi atishawa ya ansa masa yayi sallama ya ansa masa duk wanda yana daga cikin haƙƙoƙin musulmi akan musulmi in ya nemi shi nasiha yayi masa nasiha وأن نسل ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا سنم سادد أبن ديكي سكان مد سورا متانيبا كيل آيا ميموس مؤاملة دمكي سوما سيمنا إلنتا ميموس ككاور مؤاملة كما ريند سوما مكي سو سيمنا ككاور مؤاملة هكا مسلنشي يتعال زمن تكيوا قبات آيا saboda haka duk wani mutum wanda kake tare da shi ana umarta ka kai masa mu'amala ka so masa abin da kake so wa kanka na alkhairi nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a wata ruwaya ce min alkhairi nabi sallallahu alaihi wa sallama yace ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi abin da duk kake so wa kanka na alkhairi to ka so ya samu dan uwanka abinda duk baka so ya same ka na sharri to kada ka so ya samu dan uwanka wannan shine abinda musulunci ya tarbiyyace ƴaƴansa da shi kuma ita ce koyarwar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita kuma ya dan bukata a aikace musulmi dan uwan musulmi ne kai ya zalunce shi kai ya wulakanta shi kai ya tozarta shi kai ya basar da shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yana cewa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau in za ku yi magana a junanku kada ku yi magana da za ta bata wa junanku rai kada ku gaya wa mutane abinda ba kwa so kuma su gaya muku ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله سبحانه وتعالى يا قوة نسك إيماني لا يسخر قوم من قوم كان وسو سلك أي موسو إزجلي سلك مسبعة سلك مسمى قنا دنس باتا مسلي التي كان كي ونن حكا ننكو ما ماتا أدوننكو كان كورك أي وجوننكو إزجلي tana yiwa waɗanda kuke wa izgilin su zanto sun fi ku alkhairi a gurin Allah domin a gurin Allah ba sitirar ka ake dubawa ba ba iya kwalliyar ki ake dubawa ba ba iya tafiya ba ko dangantaka ko wata wadata ta duniya ba ita wannan Allah yake dubawa ba inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku taqawa shi ne ya fi ku a gurin Allah shi ya fi ku karamci nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya duban jikkunan ku baya duban surar ku ginin jikinku yana duban ayyukan ku ne da zukatan ku saboda haka wannan shine abin da ake Allah yake lura da shi don haka tana yiwa wanda kake wulakanta shi kake masa kallon wulakanci kana masa kallon bai isa ba shine kuma ya isa a gurin Allah shine kowa a gurin Allah rubba ash'asa akbara madfu'in ala al-abwab law aqsama ala Allah la abarra nabi ya ci ta yi kaga wani biringi tsatsa haka ya taho da cikin kura in ya zo ana tutture shi ana tutture shi ana hana shi shiga inda ya kamata a bar shi ya shiga madfu'in ala al-abwab annabi ya ce law aqsama ala Allah amma wannan da a ce zai yi wa Allah rantsuwa ce wallahi Allah sai kai kaza la abarrahu da Allah ya kubutar da shi yayi wannan abin saboda haka wannan ba ma'auni bane a wurin Allah ma'auni a wurin Allah shine takawa shine at-taqwa shine wato tsoron Allah da yake cikin zuciya to Allah subhanahu wataala ya umarce mu mu yi wa mutane abinda ya kamata abinda muke so su yi mana na kyautatawa wannan duk yana daga cikin alladhina yasluna alladhina yasluna ma amara Allah bihi an yusala sa'annan wa anna sila ma bainana wa bainal hafazati al-kiram al-katibina bi an nukrimahum ونستحي منهم كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه هكذا مسادد ابن ديك تسكانمو ده ملائكون نان ماسو كولا دمو ودان سيكي ربوتا ايوكان ده موكي ايكتاوا تا هانيار مكرم ماسو مغرم ماسو مجي كونيا سو كما يندا متون يكي جون كونيار ابوكين زمانسا wanda yake tare da shi wanda yake girmama shi yana karrama shi wato akwai mala'iku tare da mu wadanda suke tare da mu Allah subhanahu wataala ya sanya shi tare da kowanne dan adam domin su kula da dan adam wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ce lalle tare da ku akwai mala'iku masu kula da ku masu karamci ne masu daraja ne a gurin Allah kuma masu rubutu ne suna rubuta duk ayyukan da kuke yi idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lokacin da mala'iku biyu suke haduwa 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id suna zaune a dama da hagu dama da hagun kowa akwai waɗannan mala'iku ma yalfidhu min qawlin babu wata magana da zai furta illa ladayhi raqibun atid fati tare da shi akwai mai sa ido wanda yake halacce koyaushe koyaushe yana tare da shi yana rubuta abin da kuke yi da hu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah ce duk dan adam yana da masu bin sa a baya suna tsare shi daga al'amarin ubangiji da umarnin ubangiji suna tsare shi da umarnin ubangiji saboda kowanne ɗaya daga cikin mu akwai mala'iku wadanda suke tare da shi kuma su suke gadin sa daga da umarnin Allah subhanahu wataala daga abubuwan da za su cutar da shi haka nan kuma har ila yau su suke rubuta dukkan wani furici ko wani aiki da zai aikata saboda haka mu rika jin cewa waɗannan da suke tare da mu suna jin duk suna ganin abubuwan da muke yi a junanmu suna kuma wato jin abin da muke furtawa am yahsabuna an la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun Allah subhanahu wataala ce suna tsammanin ba ma jin sirrin su da ganawar su wani close meeting da suke yi ba ma jin wannan close door meeting da suke yi ba ma sanin abin da suke a akwai mala'iku mu suna tare da su kuma suna rubuta duk abin da suke tattaunawa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Allah ce abin da kuke shiryawa na makirci duk manzannin mu mala'iku suna rubutawa to dan adam musulmi ya rika sun cewa a tare da shi akwai mala'ika akwai mala'ikun da suke tare da shi a koyaushe annabi yana cewa ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin kamar yadda yake tare da shaydani yana bibiyar sa to haka nan akwai mala'iku tare da shi wanda suke bibiyar sa suna kare shi da umarnin Allah sannan suna rubuta dukkan wani abin da yake aikatawa to musulmi ya ji kungiyar waɗannan mala'iku ya ji kunyar su kamar yadda zai ji kunyar wani babban mutum da yake darajtawa a ce yana tare da shi mutumin nan yana girmama shi yana ganin darajarsa don haka wasu abubuwa da ya saba yi ba zai yi ba in yana tare da wannan mutum yana tare da mahaifinsa ko yana tare da wani babban yayansa ko wani sirikinsa ko wani shugabansa don haka ba komai yake iya yi ba a bayan idansu a gaban idansu zai yi to ya ji cewa waɗannan mala'iku su ma suna da daraja Allah ya kira su kiraman masu daraja ne mala'ikun Allah ne su kuma suna da abinda wani wato hurumi da Allah ya ba su wanda babu wanda ya ba wa cikin waɗanda kake jin kunya ko kake girmamawa mahaifinka ba shi yake rubuta maka lada da alhaki ba yayanka ko kuma sirikinka ko wani babban shugabanka ba ya da hurumin rubuta lada da alhaki amma waɗannan suna da shi kuma duk abinda suka rubuta ya tabbata babu wani abin da za su turuta Allah ya ce a'a aje a saki ba haka ne ba ko ya sa a yi bincike babu wani bincike da Allah subhanahu wataala zai sa mala'iku su sake yi bayan sun rubuta Allah ya tabbatar da cewa ba sa saba masa akan duk abin da ya umarce su akan sa saboda haka duka wannan injimala ya ce fa hadha kulluhu mimma umira bihi ayyusal ko amara bihi ayyusal waɗannan duka abubuwan da ya ambata suna daga cikin abin da Allah ya umarni a sadar da shi na haƙoƙi sun ba wasafahun bil hamili lahum ala hadhihi sila wa huwa khashyatuhu wa khawfu su'il hisab yawm al ma'ab fa qala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab ce sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta masu hankali wanda abinda yake sa su suna sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi me yake sa su suna sadar da abin nan da Allah ya ce a sadar da shi da haƙoƙin nan da Allah ya ce a sauke su menene yake sa su kula da wannan shine khashiyatuhu tsoransa da suke yi tare da girmamawa وخوف سوء الحساب da kuma tsoron mummunan hisabi idan ya zanto ba su kyautata din ba ba su sauke haƙoƙin su ba akwai mummunan hisabi yana da yana jiran su dukkan wanda ya aiki zai ga sakamakon aikin sa gurgurdan aikin sa Allah ya ce wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron ubangijin su kuma suna jin tsoron mummunan hisabi wala yumkinu ahadan qattu an yasila ma amara Allah biwaslihi illa bi khashyati babu wani wanda zai iya sadar da abin da Allah ya umarni da a sadar da shi sai ta hanyar tsoron Allah wa mata tarahalatil khashyatu min alqalb inqata'at hadhihi alwusal usal duk sanda wannan tsoron Allah ya tafi daga zuciya ya bar zuciya to waɗannan nau'ukan sadarwar za su yanke daga bawa za su zato babu su saboda haka dukkan wani wanda kaga ya kula da waɗannan haƙoƙi da aka ambata tun daga kan haƙƙin Allah da manzansa har zuwa kan haƙƙin bayi da sauran umumin mutane kai hadda haƙoƙin da suke na mala'ikun da yake tare da su wanda duk kaga ya kula da irin waɗannan haƙoƙi to ka tabbatar da cewa akwai tsoron Allah a zuciyarsa yana jin tsoron Allah tare da girmama shi sannan kuma yana jin tsoron tsayuwa gaba gare shi domin hisabi galibi abinda yake sawa a saba wa Allah subhanahu wata'ala a yi watsi da umarci ne mantawa da shi tun ya manta da Allah da girman Allah a cikin zuciyarsa tun ya manta da ranar da zai tsaya gaban Allah ya masa hisabi to idan har dan adam ya manta da Allah baya tuno matsayinsa wato matsayinsa a zuciyarsa baya tuno tsayuwarsa a gaban Allah to babu abin da zai hana shi saba wa Allah saboda duk wanda kaga yana saba wa Allah to wannan abin ya tafi daga zuciyarsa baya tare da shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala da yace wailu lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin Allah da ya faɗi masu tauye budu masu tauye haƙoƙin wasu da za su kicika wa mutane haƙoƙin su ko dai na awo ko na aiki wani wani abu da aka jingina musu na haƙoƙi da zanto sun tauye wani haƙƙi daga ciki Allah ya yi musu narkon azaba ce wailu lil mutaffifin ce waɗanda su idan su suka auna daga wajen mutane suna cika haƙoƙinsu ba sa bari a yi musu ƙwange amma su da sanda za su aunar to za su tauye wani abu na haƙoƙin mutane Allah ya ce shin waɗannan ba sa tsammanin cewa za a tashe su a rana mai girma wato inda suna ji a ransu cewa akwai ranar da Allah zai tashe su yayin hisabi tsakanin bayinsa kuma a bawa kowa haƙƙin sa duk wani wanda aka cuta a bayar masa cutar da aka yi masa ta hanyar kwasan ladanka da ayyukan ka masu kyau a bashi ko a dauko laifuffukansa idan ba mutum ba shi da aiki mai kyau da zai biya ko laifuffukan da suke kansa da haƙoƙin da suke kansa sun fi ƙarfin aikinsa na ƙwarai za a kwaso laifuffukan waɗanda yake suke bin shi haƙoƙi a jibga masa to wanda duk yake tunanin wannan ranar yaushe zai rika tauye wa mutane haƙƙinsa yaushe zai zanta sana'arsa shine ya zai cutar da mutane tsayuwar tsoron Allah a cikin zukata kafuwar wato tsoron Allah a cikin zukata shike sa a samu wato sanity a cikin al'umma in dai aka ce babu tsoron Allah a cikin zukata to duk yadda ka so kaga al'umma ta daidaita ba za ta daidaita ba ba ta daidaita ba sai dole an sa mata ruhin tsoron Allah an kinsa mata imani amma duk yadda zaka kai da kafa dokoki ko wane ne shi kansa wanda zai kafa dokar shi zai fara keta dokar shi zai fara take ta kafin ma a zo na ƙasa to ta ya za a samu gyaruwa da daidaito shine a sawa mutane tsoron Allah a tuna musu ranar lahira a tuna musu ranar da za su tsaya yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da za su tsaya a gaban ubangijin halittu duka babu wani sama da shi ballantana su yi kamun kafa da shi ubangiji wanda yake mai adalci wanda ba a zaluntar kowa a gabansa inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Allah baya zaluntar mutane da wani abu ba abinda Allah zai zalunci mutum la yuzlimu mithqala dharra idan kwayar zarra ubangiji ba zai zalunci ba in ba zai yi zalunci ba wanda yana nuna yana cikakken adalci adalci shine kowane abu a sashi a gurbinsa wanda duk aka cuta a mayar masa da haƙƙin sa hatta dabbobi da muke tare da su duk abin nan shanu ko raƙuma ko awaki duk wacce ta cuci ƴar uwarta sai an yi mata hisabi kafin Ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita ta da ƙasa kaga dai babu taklifi akan su to amma sai an yi hisabi a tsakanin su kamar yadda manzo Allah ya ce to ina kai da Allah ya baka hankali ya baka tunani ya saukar maka da ayoyi ya saiko maka da manzanni sannan kuma kai ka ce zaka yi zalunci kuma ka kwana lafiya ba zai yiwu ba saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bi wannan haƙƙin kuma sai ya fitarwa da mutane haƙƙin su to bare kuma wanda zai cutar da al'umma shi kansa bai san adadin su ba ta ina zai iya kwatar kansa babu ta yadda zai fita kwatar kansa bana jin zai yi wani aikin nafilfulu na azumi ko na sallah wanda zai biya waɗannan al'ummar dandazo wanda ya cuta kuma bana jin akwai wata dangantakar da za ta sa in an je lahira su ce sun yafe masa ba wanda zai yafe masa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa a lokacin ta kansa yake kowa ta kansa yake da ba wata dangantaka da take aiki saboda haka anan Ibn al-Qayyim yake cewa dukkan wanda tsoron Allah ya tafi daga zuciyarsa to duka waɗannan haƙoƙi da aka ambata ba zai sadar da su ba wanda kaga ya sadar da su shine wanda yake yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab lokaci yayi za mu tsaya anan sai bayan kiran sallah za mu ci gaba insha Allah.